Sashin Hausa ne na muryar Amurka kuka sake kamawa akan mitoci 1725 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio na amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Haka kuma duk duniya za iya kama mu a kan shafin mu na sadarwar internet a voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a cikin shirin namu na hantsi da fatan ana shan hantsi lafiya. An kuma kama fa mutanen da suke sace mutane su yi garkuwa da su su masa ci shanu ciki har da malamin su.
Ga mako abin da yake cewa ɗan bangan kungiyar Tabita Bulako.
Sakani na da Allah ban sani ba.
Amma ka rasa wanda za ka yi wa roƙon Allah sai bara.
Wallahi sakani na da Allah ban sani ba.
Akwai ci gaban tattaunawar mu da mai fashin baki Dr. Khalifa Dikuwa sarkin malamai wacce muka faru dazu a shirin mu na karfe 6 na safe. Haka kuma shirin mu na da rashin tayi shi ma yana nan tafi har ma da sakonnin da kuke bar mana a wayar mu ta tarho. Yanzu mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Masu neman jam'iyyar su ta Democrat ta tsaida su takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Bernie Sanders sun bayyana jiya Lahadi cewa za su so su tsaya takara da neman shugaban ƙasa da Donald Trump a babban zaɓe. 'Yan jam'iyyar Democrat ɗin sun kuma nemi nuna abin da ya bambanta su a muhawarar da aka gudana a Flint, Michigan da waɗanda ke neman jam'iyyar Republican ta tsaida su takara. Sanders ya ce 'yan jam'iyyar Republican suna nuna abin da ya sa zai mai da hankali kan zuba jari a fannin kula da tabuwar hankali. Mazauna 100,000 na birnin Flint, waɗanda galibi baƙaƙen fata ne da dama kuma matalauta, suna fama da gurɓacewar ruwa da gwamnatocin jiha da na tarayya ke ƙoƙarin shawo kai na tsawon watanni. Da yake buɗe muhawarar da tashar talabijin ta CNN ta shirya, Sanders ya bayyana damuwa kan wahalin da iyalai da suka haɗa da ƙananan yara ke fuskanta sabili da gurɓatar ruwan, lamarin da ya bayyana a matsayin abin kunya. Ya ce wannan ya jaddada buƙatar sake gina tsarin Amurka da ke rugujewa. Clinton ta kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da na jihohi su samar da kuɗin gyara hanyar wato ruwa na Flint. Ta ce babu abin da yake da muhimmanci da ya fi kula da lafiyar al'umma. Dukan 'yan takarar dai sun yi kira ga gwamnan jihar Michigan Rick Sinder, ɗan jam'iyyar Republican, ya yi murabus. Gwamnan ya nemi gafara daga al'ummar Flint da suka shafe shekara biyu suna fama da gubar dalma a ruwa.
Cibiyar nazarin littattafai ta Reagan ta sanar da cewa uwar gidan tsohon shugaban Amurka Nancy Reagan, matar shugaban ƙasar na 40 wato Ronald Reagan, ta rasu jiya Lahadi sakamakon bugun zuciya. Tana da shekaru 94 a duniya. Za a binne ta kusa da mai gidanta a harabar labirare ta Ronald Reagan da ke kwarin Simi a jihar California. Ana ta aikawa da sakonnin ta'aziyya masu so su zuciya sabili da rasuwar uwar gidan shugaban ƙasar, wacce ta yi suna wajen nuna matuƙar ƙauna da kusantar mai gidanta da take kira da suna Roni. Shugaba Barack Obama da uwar gidansa Michelle sun faɗa a wata sanarwa ta haɗin gwiwa cewa Nancy Reagan ta sauya matsayin uwar gidan shugaban ƙasa a zamaninta. Uwar gidan tsohon shugaban ƙasa Barbara Bush ta faɗa a saƙonta ita ma na ta'aziyya cewa Nancy Reagan ta yi wa mai gidanta shugaba Reagan biyayya matuƙa. Muna da kwanciyar hankali cewa za su sake haɗuwa. Mai gidanta tsohon shugaban ƙasar ya rasu ne a shekara ta 2004 sakamakon cutar mantuwa. Suna da ƴaƴa biyu, Patty Davis da kuma Ron Reagan.
Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dubban 'yan gudun hijira har yanzu suna makale a kan iyakar Girka da Macedonia, yayin da shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai ke shirin ganawa da takwarorinsu a Turkiya domin tattaunawa kan matsalar a wani taro na gaggawa da za a gudanar yau Litinin. Shugabannin ƙasashen Turan za su yi ƙoƙarin matsa Prime Minister Turkiyyar lamba ya rage yawan 'yan gudun hijiran da ke kwarara ƙasashen Turai, a kuma mai da waɗansu da ba su cancanci a ba su mafaka ba a ƙasashen. Kimanin 'yan gudun hijira 14,000 ne a halin yanzu suke yada zango a kan iyakar da begen ganin za su nufi arewaci, sai dai ƙasashe da dama da suka gwammace tafiya kamar Jamus da Scandinavia sun sake gabatar da tsarin sa ido kan iyaka, wani abu da ke barazana ga harkokin sufuri da cinikayya a ƙasashen da ba a buƙatar visa. Ƙungiyar tarayyar Turai tana zubawa Prime Minister Turkiyyar ido a shawo kan kwararar yan gudun hijiran. Sai dai Turkiya tana fama da tata matsalar kwararar yan gudun hijira kasancewa ta tsugunar da sama da mutane miliyan 2 da suka kaurace wa Syria inda ake fama da tashin hankali.
An fara kirga ƙuri'u bayan kammala zaɓe jiya Lahadi na zaɓen maimai gurbin Thomas Boniyi na ƙasar Benin, wanda ya sauka bayan kammala wa'adin mulkin sakaro biyu. Ya bar 'yan takara guda 33 suna neman shugabancin ƙasar da ke yammacin Afirka. Boniyi ya bar ofis bayan kammala wannan wa'adin mulki tare da jaddada kasancewar Benin a matsayin ƙasa da take da demokuraɗiyyar da ya kamata a yi koyi da ita a nahiyar da ake fama da tashin hankali. Ko kuma tashin-tashinar siyasa, inda shugabanni suke yi wa kundin tsarin mulki karan tsaye su gyara shi domin ci gaba da kasancewa a kan karagar mulki. Ya shaidawa manema labarai lokacin da ya kada ƙuri'arsa cewa ya bar ƙasar a matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, idan babu ɗan takarar kuma da ya sami rinjaye a wannan zaɓe na karon farko, to za a gudanar da zagaye na biyu cikin makonni biyu in Allah ya kai mu. Labaran duniya sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. An kama wasu masu garkuwa da mutane da kuma sace shanu har ma da malamin su, ga rahoton Ibrahim Abdulaziz daga jihar Adamawa.
Wannan dai shine kasun gurmin dajin da barayi ɗan fashi da kuma su garkuwa da jama'a ke buya. Kuma muna cikin tafiya ne, kai sai muka ji wannan kugi kamar haka. Cikin ikon Allah mu yi sa lafiya, inda har muka tara an cafke wanda ake zargin shine malamin waɗannan bata gari. Ga mako abin da yake cewa ɗan bangan kungiyar Tabitar Bulaku.
Sakani na da Allah ban sani ba.
Amma ka rasa wanda za ka yi wa roƙon Allah sai bara.
Wallahi sakani na da Allah ban sani ba. To na je na yi rubutu
a gidan wa.
Gidan Barawo ni ban sani ba, amma Barawo don kun je kun same ni anan ne na san shi Barawo, wallahi tallahi ban sani ba.
Baya ga wannan ma, dubban wasu barayin shanu da kuma Fulani masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya facika, inda ko suka yi bayanin cewa
ngui ka wadi nan game sata nai shanu to gadi Allah hudiri gede man ba ino
da kam nai satan shanu, amma ya dade tun bara ba abun da nai na bari kom, amma bai renje ba ni anane na yi na bari.
Shi ko wannan dattijon yayansa ne ma fa aka kama kwanaki, inda yace sai da suka biya miliyoyin naira kafin a sake su.
Yara din ma da na kama ma jai kona goma sa sida a wurin shi. Ya min magana kam abubuwa da yawa. Ya tambaye mu kuɗi, nace muna da tauri ba za mu bayar kuɗi. Miliyon fudu mun fudu ya kama mun yara. Mu yara biyu, akwai wani makoshi na yara ɗaya. Akwai wani ɗaya ya kama yara sai ya sake, sai ya bashi lamba. Amma mu uku mun biyu ya rike yara na. Mu yara mu ɗaya jikoki na ɗaya. Da yara magosina miliyon daya ya karba, wanda kuka kai kudi din miliyon daya din sai ya sake ya riƙe shi shi ma.
Kawo yanzu ma hadakar kungiyar makiya ta Tabitar Fulaku janda jamtayen koronan shiga sako-sako domin magance wannan matsalar. Alhaji Abdulbali da ke zama shugaban kungiyar a jihar Adamawa ya bayyana dalilan da ya sa suka kai farmage zuwa wannan wuri.
To lalle abinda ya kawo mu wannan yanki magana mutanen da suke kinnafin da ƴaƴan Fulani a jeji su dora masu kuɗi miliyon hudu, miliyon uku, miliyon ɗaya, suka tattara ƴaƴan mutane kusan goma suka tara a jeji, dalilin ne ya kawo mu yankin Maiha. To wannan mutanen abun ya addabe su, su da kansu suka tashi suka je ofis namu suka neme mu suka gayyace mu suka ce ga abinda yake damunsu a wujinsu. Ina gani yau muna da kona shida wannan yanki. Lalle nasara kan an samu kuma ana kan samu, domin tun lokacin da muka zo suka tsorata suka gudu suka sake yara gaba daya ba wanda suka karbi kudi a wajensa, kuma mun samu su ga da cikin su mun kama suna hannun mu yanzu haka. Lalle mutanen da muka kama a hannun mu yanzu haka sun yi kusan mutum goma a hannun mu. Mun kama mutane kaman haka, duk wanda muka yi bincike muka gani lalle wannan hukuncin shi ya kai harbi, to za mu mika jami'an tsaro saura shawara ga daga gare su. Wanda muka gani kuma zai iya ba mu haɗin kai ya ɗauki ƙur'anu ya tuba ya ba mu sauran mutane da yake aiki da su don mu samu makamensu, mu zo mu haɗa da jami'an tsaro su san yaya za su yi da makami.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, a Najeriya.
Gurgurdar kyama inda za su wallahi suna gane kuran su. Sai wata tsohuwa ta aike ka.
To abin da ya faru a ƙauyen da ke tsakanin Najeriya da Kamarin kenan na maganar sace-sacen mutane. Ga kuma ci gaban tattaunawar da nayi da mai fashin baki Dr. Khalifa Dikuwa sarkin malamai wacce na ci gaba da tambayar sa kamar haka cewa shin yana ganin waɗannan abu da suke faruwa me yake sa mutane suke wannan abu ne na wannan ta'addanci sai ya ce
duk duniya ta san cewa daga ina suka fito waɗannan abubuwa akida kuma wanda suka bambanta suka yi akasi da akidan zamantakewa da addini da haddasa husuma tattare da illar gudun hijira da yawaitar makamai na hannu da kasara tattalin arziki duk waɗannan abu akidan guda da yake kuma sunayensu da daban aka kirkiro su domin su somaliyantar da kasashen da suke da tattalin arziki na zaman kansu sirri ya fita yanzu an gano shine daidai yadda Saudiya take jagoranta wannan abun domin da na gida ne ake yakin a samu bakin sarari da kasashen yamma ne da nesa ne suke zuwa su yi waɗannan abubuwa kuma ka san yawancin abubuwan nasu da fuska biyu ne su jara daya su bata uku Najeriya ce ita ce kawai a kasashen Afrika gabaɗaya aka kirkiro mata wannan masifa kuma ta sha kan wannan abun da ba tare da hadin kai na kasashen yamma sun shigo ba Borno gabaɗaya ka je gefen nan na Kala Balge Gulumba da arewacin Borno Ibo Abadam da Guzamala da su su Mobar su Kukawa da kananan hukumomi da kauyukan da suke kusa da tafkin Chad din nan gabaɗaya yanzu sojoji ne suka mamaye yanzu gabaɗaya babu magana Boko Haram a zaman hanna kungiya wanda za su taru su zauna su fara yarda za su afkawa al'umma kuma duk abubuwan da suka yi nan zaka gano cewa an kirkiro wannan akida domin su kastara al'umma
me zaka ce wa al'ummar gari game da kasan wasu mutane kusan akwai ci da zuci me zaka ce musu game da wannan fada da ake da Boko Haram wanda kuma ga dukan alamu ana kwalliya na biyan kudin sabulu
alhamdulillah al'ummar gari su dama addu'a ne take taimakawa domin su da suna taimakawa jami'an tsaro akan cewa duk abubuwan da suka gane suna kai labari kuma labarin yana amfani sabani da wanda idan aka kai zaman ka na mutum ka kai labari karshenta akan ka za a zo a saya yanzu an ci gaba ji kuwa gaba da hanyar nan gaba da hanyar nan zamborun gala abude na biyu duka abude gaba da tattalin arziki ya fara dama kasara irin Kano daga mashiga na Borno wanda da attajirai sukan shiga daga can har daga Sudan da jamhuriyar ta Afrika da Sakiya da sauransu duk an toshe wannan hanyoyin babu su sannan ko ba a samu noma ma balle mutane su ci abinci su koshi waɗannan abubuwa gaba da yanzu da iko Allah a cikin lokaci kalilan za a samu nasara mai duguri gaba da abubuwa alhamdulillah sun fara tsawata kuma arewacin Najeriya gaba da alhamdulillah ina roƙon talakawa kar su gajiya da addu'a da iko Allah kuma Najeriya da kasashen makaftan namu da iko Allah ba za su sake shiga wannan yanayi ba
to mun gode sosai Dr. Khalifa Dikuwa da ka ba mu lokaci mun gode kwarai
madalla
to Allah ya ci gaba da kiyayewa kafin mu ci gaba rai dangin goro bari mu bi dan mutanen kana mu da sir Kasim
lallan shugaba so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lalle shugaba dare ne sirrin zaman lafiya in yake so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama an shin waka ta in ka ji hujjar bari in bude maka Cheta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yarinci shugaba to Allah zai ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi mata lakawan ka hidima Allah ne zai ya dafa maka idan zaka bi dole gima kai ce kai kafi son ai haka bayan Shugaba adali wannan baya bi to rigima
kalan ka yake wanda kake yi domin sa abun shi kai maka ho kake gidan shi sai da mai ma iso kai ko naka a fili yake in ya so zaka gani shi kawai in ya ki ba shi nan zai fake ya kake ta da jijiyar wuya akan wanda gudun ka yake duk sanda ka da bori gima wallahi kanka za ta fake.
To Allah ka raba mu da rigima. Ana fitar da sashin naku ne na muryar Amurka a Washington DC. Salihu Garba.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kudin ka. Ka sha wuya.
Da rashin tai akan bar araha. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu kuma da sake saduwa. Salihu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin Da rashin tai. To yau za mu jingina firar da muke yi akan samar da aikin yi. Mu mayar da hankali akan faduwar darajar naira a Najeriya. Shirin namu na yau zai zama tamkar shimfiɗa ne. Mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji cikakken fashin baki akan lamarin. Amma yau za ku ji dalilan faduwar kuɗin da yadda lamarin ya shafi rayuwa. Na so ma tambayar Ahmadu Manu na kasuwar hada-hadar hannun jari ta Najeriya, inda na ce shi menene musabbabin faduwar naira ne, sai ya ce.
Oh, abubuwa suna da ɗan dama da suka sa aka kai ga wannan hali da ake ciki na faduwar naira.
To.
Na ɗaya dai shugabanci
na ƙasa. Shugabanci na da ko na yanzu?
Na da.
To. Me ya faru da nada?
Ba nada immediate ba har na can baya.
Oh oh. To
shugabanci din ya kamata ya zamanto shine tubulin gina ƙasa. To in shugabanni ba su doki ƙasa da muhimmanci ba.
To
suka sa son zuciyarsu a cikin harkan mulkin ƙasa. To ba za su sa tubalai waɗanda za su gina ƙasa ya zamanto da kudinta da masana'antunta da mutanenta duka suna bisa ga hanyar da za a ce na ci gaba ne ba.
To aina ne kasar ta kauce hanya?
To babban abin da yasa kasa ta inda dai ta kauce hanya din shine muhimmancin da aka ba tattalin arzikin kasa. Ga wannan ina nuhin cewa kudaden da ake yi ake samu a ƙasa ina ake sa su.
To
ana gina madafan tattalin arziki ne ko kuwa ana gina mutane su kadai ne?
Wato kudi su hayayyafa.
To muna da tarbiyyar da zai sa ya zamanto kudinmu da muka aka yi wahala aka nema a cikin ƙasa. A cikin ƙasa ake sa su domin a gina tubalai waɗanda suke su ne na gina tattalin arzikin ƙasa. Ko kuma ana barin mutane na wanda suka ga dama.
Sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya yi fira da Dr. Bello Ado na Jami'ar Bayero da ke Kano.
Gwamnati ta ce ba ta ga fa’idar yin ta kare darajar naira ba saboda talaka ba zai amfana ba. To ga shi naira kuma tana karewa da kanta kuma talakan yanzu ya fara ji a jikinsa. Malam ku ne masana, me ke faruwa ne?
To harkar canjin kuɗin waje gaskiya harka ce ta idan ba mutum yana da sani a kai ba zai wahala ya gane da al'amura suke. Na ɗaya akwai abin da muke kira fixed exchange rate da floating exchange rate. Shi fixed exchange rate gwamnati da kanta za ta ce ga farashin kudinta in ka kwatanta da kamar kudade kamar dala, kamar a ce duk naira ɗaya duk dala ɗaya za a canjin ta akan naira biyu ko naira goma, wannan gwamnati ce ta saka. Shi muke kira fixed exchange rate. Akwai abin da muke kira floating exchange rate wanda kasuwa ce za ta ba wannan currency wannan kudin darajarsa. Abin da muke nufi da kasuwa ce za ta ba shi shine idan ka sai da kaya kasashen waje ana samun dala, sannan kuma idan kana son ka siyo kaya daga waje kana buƙatar dala don ka tafi, to idan ya zama na buƙatuwar dalar da ake da ita tafi yawan shigowarta, to darajar dala za ta ƙara daraja, abin nufi naira za ta ƙara yin ƙasa. To idan ya zamana gwamnati tana abin da ya kira floating exchange rate, irin wannan shigowar dala ta fitar dala shi yake sa farashin, shi yake kawo farashin naira, misali in ka kwatanta shi da dala, ya hau ko kuma ya sauka. To wannan shine yadda kuɗi, misali naira take daraja ko ba ta daraja. Sannan na biyu, shi wannan kuɗin darajar naira da rashin darajar naira yana da alaƙa da kayan da kake shigowa da su da kayan da kake fita da su. Idan ya zamana naira tana da daraja sosai, abin nufi ana canjin naira ɗaya dala ɗaya, to za ka ga mutane idan za su shigo da kaya daga waje za su shigo da shi da arha, to wannan zai taimaka wajen shigowa da kaya wanda ake kira importation. Za ka ga yawa ana ta shigowa da kaya. In ya zamana kuma darajar naira ta karye sosai, to mutane za su shigo da kaya da tsada, to wannan zai dakushe shigo da kayayyaki daga waje, amma zai taimaka wa kuma fitar da kayayyaki waje. Domin me? Domin kayan Najeriya za su yi arha a ƙasashen waje, mutanen ƙasashen waje za su ga gwamnati zuwa Najeriya sai abu tunda kuɗinsu bai da daraja sosai, su sai abu. Don haka wani lokacin za su ga, to abinda isa masana suke cewa, wasu daga cikin masana suke goyon bayan cewa a karya darajar naira dalili ɗaya ne. Na ɗaya, abinda ƙasar nan ta dogara da shi wajen samun kuɗin shiga shine fetur. Darajar fetur kuma ta yi ƙasa wankwar, saboda haka za ka ga dalar da muke samu ta yi ƙar. Na biyu, to yaya za a nemi hanyar da za a samu a maye gurbin fetur? To ana neman kayayyakin da za a neman kasuwa a waje na sauran kayayyaki ba fetur. To idan kana neman kasuwa a waje, dole sai kayanka na cikin gida in ka kwatanta shi da kuɗin da za a shigo da shi yana da arha. Abin ku da zai sa kuɗin nan yi arha, abin nan kayan nan su yi arha, shine a ce kuɗin ka bai da ƙarfi sosai. To don haka za ga wasu na cewa, to ai yanzu mafita shine darajar naira ta ƙar ai devaluation.
Ga kuma yadda wani magidanci ya bayyana yadda faduwar naira ta shafi rayuwa.
Sunana da mudan Juma Isa.
Ana ta fama da faduwar darajar naira, dala ta yi tsada da sauransu, kamar kuma hakan din ya shafi farashin kayayyakin masarufi da na al'amuran yau da kullun. Kai iyaya za ka iya bayyana yadda ya shafi yadda kake tafiyar da rayuwarka ta yau da kullun?
Gaskiya sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu 'yan Najeriya ba mu taɓa zaton za mu tsinci kanmu a irin wannan yanayi ba, domin tun da aka ce dala ta ɗaga, to abubuwa da ba ka zato, yanzu idan ka ɗauki irin liftin ɗin nan, nawa ake sai da shi bai fi naira 70 zuwa 80 ba, amma yanzu maganin da ake ma 150 mafi yawancin wurare ake sayarwa. Ga shinkafan nan farashin ta ɗaga. Kai yanzu ni da nake da abin hawa mota, idan ka je sayan spare parts abin zai baka mamaki.
Kayan
gyara na mota. To kaga duk ire-iren waɗannan abubuwan, yanzu hatta wayan nan ma da ake amfani da ita, farashin ba yanda za ka samu waya a baya bane, farashin ya riga ya ɗaga. Saboda haka mu Najeriya tunda ba ma ƙere-ƙere muna fitar da abubuwa, dole ne ya kasance in dala ta yi sama mu mu ji jiki. Saboda haka sai dai mu yi kira ga gwamnati ta yi ƙoƙari da hanyar da ta ga za ta samar da wannan dalan kafin mu fara inganta kayayyakin mu fara yin kayayyakin mu na gida. So ina ganin wannan shine, in ba haka ba
to amma me kake ganin? Wasu na ganin cewa rashin hanawa da aka yi a shigo da kayayyaki shi kamar ya haifar da wannan, kai ya kake ganin lamarin?
To ai yanzu misali, in ma an hana in ma ba a hana ba, ai inda dala ta yi tsada an hana ai, saboda misali dalar da zaka canza, abinda mutane da yawa ma ba su fahimta ba, idan dala ta riga ta daga, duk sauran kuɗaɗen waje ɗagawa suke. In ma baka yanzu kamar makotanmu Kotonu, ai akwai kuɗin da suke amfani da wanda ake kira CFA franc. kaga yanzu wannan dagawan dala tunda da dala ake combining idan ka dauki kudin riyal Saudi Arabia kaga duk mutanen da muke mu'amala da su idan ka dauki China kudin da muke mu'amala da su saboda haka dagawan dala komai zai daga a kasuwa farashin zai hauhawa
dan haka bai sha bai tsaya iya kayayyakin da ake bukata na tufafi da na abinci da makamantansu ba har ma ya shafi su kansu kudade kenan
a yanzu ai in kai magana tufafi ma abin dagawan ma ai ba ma magana kuma kaga yanzu a ce magidanci abin da ya shafi tufafi ya shafe shi yanzu ka dauke su sabulun wankan nan su omo su menene kaga ai abu ne wanda ya shafi talaka kai tsaye kuma an ci duk irin farashin waɗannan abubuwan ya daga kaga ai abu ne wanda dole talakan Najeriya yanzu je ji a jikin sa yana cikin garari
to jama'a anan zamu dakata sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu ci gaba da ƙarin bayanai yanzu a madadin bakin mu Dr. Bello Ado da Ahmad Manu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ne Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya
To yanzu kuma sai mu je ga sakonnin da kuke aika mana ta hanyar wayar tarho.
Assalamu alaikum gidan radio Murar Amurka sunana Gambo Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum a yau ina so na yi kira da roƙo ga mai girma gwamnan mu Alhaji Ibrahim Gaidan Abisa labari da muka ji na jaran asibitin mu na garin Fataskum don Allah mai girma gwamna idan har abin ya tabbata a samu dan kwangila na gari wa'anda za su yi mana aiki mai inganci mai kyau saboda wallahi wannan asibiti namu tsohon asibiti ne kuma duk a jihar Yobe babu asibiti kamar sa dan haka muke kira mai girma gwamna don Allah ka ba da kwangilar asibitin nan a masu hazaka wadda za su yi mana aiki mai inganci wadda za a mora ba wadda suke bukatar kawai su samu kuɗi biya bukatar su sau ba da fatan wannan sako zai je kunnen mai girma gwamna sannan muna ƙara roƙo don Allah don annabi batun ɗan adiri ta sahu da abubuwan hawa muna nema a ƙara mana lokaci saboda yanzu mun samu zaman lafiya ci gaba ya samu don haka don Allah ƙara mana lokacin zirga-zirgar abubuwan hawa da fatan Allah ya sa amin sannan maganar banki ma dai muna ƙara roƙon mai girma gwamna don Allah ya shigo cikin wannan al'amari.
To za mu koma ga Inar Amal mu ji labarai amma wannan karan a taƙaice.
Masu neman jam'iyyarsa ta Democrat ta tsaye da su takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Bernie Sanders sun bayyana jiya Lahadi cewa za su so su tsaya takara neman shugaban ƙasa da Donald Trump a babban zaɓe. 'Yan jam'iyyar Democrat ɗin sun kuma nemi nuna abin da ya bambanta su a muhawarar da aka gudana a Flint, Michigan da waɗanda ke neman jam'iyyar Republican ta tsaye da su takara. Sanders ya ce 'yan jam'iyyar Republican suna nuna abin da ya sa zai mai da hankali kan zuba jari a fannin kula da taɓuwar hankali. Mazauna 100,000 na birnin Flint, waɗanda galibi baƙaƙen fata ne da dama kuma matalauta, suna fama da gurɓacewar ruwa da gwamnatocin jiha da na tarayya ke ƙoƙarin shawo kai na tsawon watanni. Da yake buɗe muhawarar da tashar talabijin ta CNN ta shirya, Sanders ya bayyana damuwa kan wahalhalun iyalai da suka hada da kananan yara ke fuskanta sabili da gurɓacewar ruwan, lamarin da ya bayyana a matsayin abin kunya, ya kuma ce wannan ya jaddada buƙatar sake gina tsarin Amurka da ke rugujewa. Clinton ta kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta jiha su samar da kuɗin gyara hanyar samun ruwan. Ta ce babu abin da yake da muhimmanci da ya fi kula da lafiyar al'umma a Flint. Dukan 'yan takarar da sun yi kira ga gwamnan jihar Michigan Rick Signer ɗan jam'iyyar Republican ya yi murabus.
To muna godiya Grace sai kuma in Allah ya kai mu wani jikon. Masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma an jima da la'asariya za a ji abokan aiki a madadin ta Grace Alheri Abdu da ta tayani gabatarwa sai ci Bahiro Dodone wanda ya jagoranci shirin. Sai kuma injiniyanmu na yau Charles Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.